الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم درسنا حديثنا na hudu a cikin karatunmu a cikin al-muqaddimatul ijziya a kan tafiqihu a matsabar Imam Malik rahimahullah yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2330 wanda ya daidai da 17 ga watan 2 na shekara ta 2009 ta miladiya za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin tsakiyar fasali na biyu na babin farko wanda yake bayani akan abubuwa da a cikin shari'a ake musu hukunci da najasa to kuma inda na ambata cewa fa'idar kawo wannan babin abu biyu ne na farko a nisanci abin da yake da najasa domin yana daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah mutum ya nisanci kansa da ya nisanta da najasa daga jikinsa daga tufarsa daga kuma wurin da yake yin sallah sannan dalili na biyu kuma hukunci dalili na biyu da yasa ake malamai suke bayanin waɗannan abubuwa domin musulmi ya san menene hukuncin ruwa yayin da abinda aka sifanta shi da najasa ya fada cikin sa ya jirkita shi saboda haka wannan shine babban dalili wannan shine manyan dalilan da yasa malamai suke binciken hukuncin waɗannan abubuwa akwai sauran abubuwa wanda suka zo kuma suke da alaka da babul mu'amala wajen babul ciniki wanda yake shi kuma wannan zai zo daga bayan Allah dan Allah ya ce mu wannan wani mun tsaya inda aka ce والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره سواء وتروان شيو روان ميكي سواء وان ديكي من كوري من كومر الكوري شنو ببنت تقانون القيح والصديد والدم المسفوح دجني وان ديكي فرارة ايكي بوم وكا وتجني وان ديكي فردانا دجيجيا من الآدمي waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu daga mutum aw ghairihi ko wani mutum ko wata dabba wacce take mai jini to a dukkaninsu najasa ne alqayh wassadid wannan galiban ana alaƙanta shi ne da alqayh wassadid waddamul masfu wannan ga baki ɗaya wato sawa'un daga mutum ne ko daga dabba saboda haka da kamar a ce akuya za ta akwai miki a jikinta ya zama to ba jini ba ne amma ruwan ciwon ne idan ya taɓa rigarta to ta mai to na jasa shi wanda ya wajaba mutum ya wanke amma wannan yake min al'adami daga abin da yake daga mutum aw ghairihi ko wani daga cikin dabbobi banda kifi wannan islatin da malam ya nan wajen yana nufin daga cikin dabbobi waɗanda suke na gida amma ban da kifi jinin kifi ba na jasa ba ne saboda kifi ga baki ɗayansa mushensa da ba mushensa ba Allah ya halatta mana shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu dab wato abin da ya mutu a cikin teku wanda yake rayuwa a cikin teku to matacciyarsa halal ne tunda halal ne kuwa ya zama mutum mai tsarki wannan dalilin da yasa aka ɗauki ake hukunci da alqayh was-sadid wato ruwan ciwo ake masa hukunci da najasa saboda yana bin jini kiyasi aka yi akan jini saboda illar da ke cikin jini tana cikinsa domin shi ma asalinka daga cikin jijiya yake fitowa daga jikin jiki yake fitowa kuma da saboda abin da yake ba tare ba da jini ɗin tare da shi shi ko jini kamar yadda muka soma ishara a wancan darasi malamai da dama sun yi hikayar ittifaqin malamai akan najasarsa ba wanda ya saba akan najasarsa sai waɗansu daga cikin malaman hadis waɗansu daga yawancin su na zamanin nan da gaba a cikin shi ne al-Imam Shawkani a cikin Mirin al-Azhar wanda Siddiq Hasan Siddiq al-Amir Siddiq Hasan Khan ya bi shi a haka Sheikh al-Albani ma ya karfafa wannan kaulin akan cewa jinin da yake najasa shine jinin haila kawai wannan kaulin ba shi da dalili dalilin sun yi rauni ne kuma ba ba zan ce ba shi da dalili ba abin da yasa suka faɗi haka shine sun ce Allah madaukakin sarki babu dalili da yake jini najasa ne jinin da yake najasa shine jinin haila shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke shi kamar yadda ya zo a hadisin Asma ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dayar mu jinin haila na taba tufarta yaya za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kankare shi sannan ta cicciyo dan yashi da ruwa sannan ta yayyafa ruwa wato ta daure shi da ruwa sannan ta salla a ciki suka ce to wannan shine kadai jinin da yake najasa amma sauran jini babu dalili da za a ce najasa ne suka ce ayar da Allah madaukakin sarki yake yake fadan abubuwa da aka haramta aka ce aw daman madfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis suka ce damirin yana komawa zuwa ga abu na karshe shine nama a cikin ba yana komawa ga dukkan abubuwan da aka ambata bane kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi Abbas ibn Bishr da yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya ci gaba da sallah bai yanke sallar ba kuma zahirin wannan a tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan ya tsari to wannan jinin da yake zuba kaga tunda bai yanke sallah ba kuma jinin dole zai bata cikin ka ba a ce masa ya yanke sallar ba ko ya rama sallar sa wanda ya nuna kan cewa jini ba na jaka bane kuma suka ce an ruwaito haka da haka da Sayyidina Umar lokacin da aka cike shi da wuka a ciki kaga ya rinka yin sallah wa jurhuhu yasqubu daman ko yasqubu daman kamar yadda aka mu wasa ciwon sa na bulbular da jini haka ya rinka sallah ba a ce wannan ya hana shi yin sallah ba saboda jini ne jaka ne haka zalika an ruwaito Abdullahi ibn Mas'ud wata ran ya an yanka a raƙumi ya zo ya feɗe raƙumin sai ga shi a jikin a cikinsa a jikin tufarsa a jikin tufarsa sai ga jini da irin abin nan abin da cikin jini abu sauran abin da cikin jini sai ga shi ya ɓata jikinsa to suka ce duk wannan dalilai ne da suke nuni akan cewa jini wanda yake na jijiya ba na jasa bane jinin haila sai mu tsaya akan shi ne sai na jasa sauran ko ba na jasa bane to a zahirin gaskiya wannan hujjoji ba su da kai na farko dai manzon Allah madaukakin sarki da yake fa innahu rijisun yana koma zuwa ga duk abubuwan da aka ambata ne dukkanin wannan rijisun ne wato ai abu ne wanda abin ki wato abin da yake na jasa sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha na hukuncin mai istihada mai jinin istihada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umkuti qadra ma tahbisu fi haibatiki fa idha dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli yace faghsili anki dama wa salli ki wanke jini daga gare ki wanka wani jinin za ta wanke eh na istihada ne saboda hukunci ne istihada ne jinin haila ba jinin hailar in ma ya dauke ba za ka lokacin ya dauke ba zai sa zai jinin istihada ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata ka wanke jinin istihada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake banta shi da ci yace inna zalika laysa bi haiba inna ma zalika irq jini ne da yake fitowa daga jijiya wannan shine kafan dukkan jini kuma shine addamul masfuh jini da yake zuwa daga jijiya to raka wannan nasi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan a wanke jinin da yake jinin istihaba tunda kuma ya fanta da cewa jini ne na jijiya duk wani jini da ya zo daga jijiya shi ma ya zama to hukuncin sa shine a wanke shi dan babu bambanci tsakanin su ba bil qiyas ba bil qiyas da ne da nassin wannan hadisi to haka wannan shine dalili mai karfi wanda yake nuna kan cewa jini in dai jini ne da ya fito daga jijiya to bai halatta a najasa ne sannan dangane da hadisin Abbas ibn Bishr da hadisin Sayyidina Umar da suka yi sallah jikin yana ba a jiko wannan ai hukunci ba a wannan halin larura ne duk wanda yake a halin nabi halin kwararar jini daga jikinsa haka zai yi sallah mai istihaba ba cewa ya aka yi bayanin ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce tana itifaki tana jini tana cikin jinin istihaba har ta kasance tana sanya tasa a ƙarƙashin kafarta fasai shi ne tasa ɗin ka tana sanya tasa a ƙarƙashin kafarta saboda jini ya duk da wato unzugun da ta yi saboda yawan jinin yana isa har ya zama cewa don kada ya ɓata masallaci ya ɓata wajen sai ta sa tasa ya rinka daga ta nan wajen kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan halin larura ne mai halin rashin lafiya mai istihaba Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah a haka ko da jinin yana daga akan tabar masallaci saboda haka hukuncin wanda aka ji masa ciwo shi ma shine hukuncin mai istihaba zai yi sallah a haka ko da jinin yana kwarara saboda haka wannan abinda ake hali na rukhsa hali da aka yi hali na larura ba a kafa ka'ida bisansa an fahimta saboda haka wannan ba hujja idan haka dai wannan saboda dalibai masu karatun wataƙila za ku karanta a cikin silsila na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi ko kuma cikin Rawdatul Nabiyya na Sheikh Siddiq Hassan Khan ko kuma a cikin Nailul Awdat wannan abin nan yana da kyau dalibi ilimi ya san abin da yake hujja da abin da yayin da hujja ta zama mai karfi da rukun kuma da hujja ta zama mara karfi da haka abinda jumhurin malamai yake akai wanda bai wa daga cikin malamai sun yi tayar rashin sabani akai da cikin su akwai Ibn al-Arabi da al-Qurtubi a cikin tafsirin su cewa malamai sun yi ittifaqi cewa jini da aka yanka jini da yake daga jijiya na jifa ne to amma jinin da yake wanda ya yi saura a cikin nama kamar wanda in bayan an yi yanka aka zo wajen fiɗa wannan jini in ya taɓa ka ko in ya ɓata masa riga wannan jini ba damul masfuh bane ba najasa bane wannan shi ma mahallin ijma ne domin ba shi ne wanda yake daga cikin jijiya ba ana nufin wanda yake bin jijiya ne wanda yake cikin nama shi wannan ba a hukunci da najasarsa dalili saboda ijma babu wanda a kusan ijma'i ne ake domin ba ta raba nama da sauran jini sawa'un ko da ko wajen dafa shi ne kafin ya dahu sai ta ga alamar jini a kan ruwa wannan shi ne hukunci ɗin wal qay'un mutaghayyir an halati at-ta'am daga cikin abubuwan da suke najasa yake wal qay'un mutaghayyir an halati at-ta'am kumallo wanda yake ya jirkita ya canza daga halin abinci wannan tafsirin wajen malaman imam Malik ne a matabar imam Malik akwai wannan tafsirin domin yayin da mutum zai yi amai yana da hali guda biyu waɗansu sun kai halin har guda uku hali na farko shine ya zamanto yayin da mutum ya yi amai din bai daɗe da cin abincin ba sai ya zamanto ya yi aman ka gan shi sifar abincin na nan ba a soma niƙa abincin ya soma canzawa ba na'am bai digestive ba to sai an yi muku turanci ɗan biology abin nan a wannan hali na farko kenan hali na biyu bayan an soma niƙa abincin ya soma canzawa to wannan idan mutum ya yi amai ɗin shi za ka gan shi warinsa har yana da wani ɗan wari tare da shi kuma daga ganinsa ka san ya fita daga halin abinci to wannan shi ma najasa na biyun shi ne najasa na farkon ba najasa ba ne amma a sauran wajen malamai da baki ɗaya dukkanin kumallo najasa ne imam Malik shi ne wannan tafsir ɗin domin shi a wajensa dalilin illar da ya sa kumallo yake najasa illar shi ne a tazalli wannan jirkitawar da yake samu domin kamar yakinsa da bayan gida illar najasarsa shine asalin sa abinci ba sai da ya canza ya zama to abin kyama abin dauda saboda jirkita wanda ya daga halin abinci ya zama to najasa to haka zalika amai ma idan ya jirkita ya canza daga halin abinci shine zai zama to najasa amma kafin ya wannan ba zai zama to najasa ba saboda imam Malik ya wayoyi ma'ana ne suka sauran malamai sun dubi a al-lafzi lafzi wala lafzi suka duba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laysa lana mathalu sawt fa innal fa innal a'id fi hibatihi kal kal ya'udu ila qayyihi babu da mummunan misali a cikin wannan al'umma ta mu wanda yake yin kyauta da zobe ya bayar da abu sannan ya je ya dawo ya je ya karbi to kamar kare ne ya je ya amai sannan ya koma yana lafar abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan mummunan misali ne saboda haka kenan ya hukunta cewar kare da yake shi kansa da yake shan amai yana abu ne wanda yake abin mummuna da haka sai zaman to alqai kumallo abu ne wanda yake mummuna daga wannan sauran jumhur malamai suka dauki hukuncin da gasa kumallo saboda ka sawa'u ya jirkita ko jirkita ba duka tafi akan cewa najasa ne tafsirin imam tafsirin madhhabar imam Malik yana da karfi saboda duba ya zuwa da ma'ana na'am wal muskir haka zalika al muskir abin da yake yin yake sanya maye kal khamr kamar giya wannan wato abin da yake sanya maye ba abin da yake sanya maye bane ake hukunci da najasa ba domin kamar hashish wannan ganyen yana sanya maye amma ba ta hukunci da najasa ba haka zalika turare afwan ba turare ba abin nan bula ko bula waɗansu abin nan tunanu yara suna san kuma ta sa musu maye ba ta hukunci da najasar ba saboda haka illan najasar abin nan alhamr giyar ita ce najasa ba wai abin da yake sanya maye ba domin akwai wanda yake ya fitar bil ittifaq shine kamar hashish giya najasa ce saboda ayatu alqur'ani innamal khamru wal ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan Allah madaukakin sarki yake cewa giya da caca da alkaluman kyaurayen yin al-ihsam wato kyaurayen da ake neman sa'a da shi da kuma du'a da kuma gumaka wanda ake yanka akan duwatsun da aka mayar masu alamar gumata da ake yanka a wajen domin girmama waɗansu gumata waɗannan Allah ya ce rijisum min amali shaytan ar-rijis shine abin da yake al-mustaqbar abu wanda yake mudawwa kazanta ne daga aikin shaytan to kazantar su akwai wanda yake kazantar da ake nufi ba za a ce ana nufin kazantar yin aiki da su kamar al-azlam kamar amfani da waɗannan shauraye amma su akan kansu ba kazanta bane yin aiki da su ne shine kazanta amma ita ko giya ita kanta giyar ita ce kazanta kamar yanda caca ba wai abinda ake yin in cacar kwado ce ko in cacar abinnan dara ce ba wai abubuwan da ake jarar da su sune najasa ba a aikin cacin shine najasa shine haramu to dan haka idan amma ita giya ko ita kanta ainihin ita ce najasa din domin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aka zubar da ita domin ba za a iya amfani da ita ba kuma aka tambaya a cikin hadisin Abu Sa'ala bin Hashim aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam muna suka ce inna bi ardi ahli kitab muna kafar mutane wanda suke ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihi na ma sha daga cikin wato kwanukan shan su a wata riwayar suna dafa al-khinzir a ciki kuma suna shan giya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha kada ku ci daga waɗannan kwanukan nasu sai in kun rasa wani wasu in kun rasa faghsiluha thumma kulu minha ku wanke su sannan ku ci daga su saboda illar wankin saboda lahmul khinzir da kuma
yashrabu nan kam giya da take sha. To da ka wannan ma isharar ne ga nagasar giya. Dan ba da gaba ne zaka bace da za a ce a wanke kwantan kafin a amfani da shi ba. An fahimta? To da haka giya nagasa ce. Wannan shine kaulin jama'irin malamai a sabanin wadansu malamai da suke ganin kan cewa mai tsarki ce babu abin da yake nagasa dangane da giya shine shanta. Amma ita akan kanta kashin kanta mai tsarki ce. Suka ce domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a zubar da ita da aka zubar da ita sahabbai sun rinka tafiya a cikin an ci tayi takwata tana kwarara a garin Madina sun rinka tafiya sun tattaka ta. Kuma akwai mata waɗanda suke suna tafiya suna jan mayafansu kamar yadda matan musulmi suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko an kwararar da igiyar a hanya mayafansu zai abin da zai taɓa igiyar. Saboda haka suka ce ko ba a ruwaito kan cewa an ce su je su wanke ba. Saboda haka wannan ya nuna akan cewar giya ba najasa ba ce tana ba najasa ba ce mai tsarki ce. To amma mun san cewar akwai ƙa'ida cewa mutumin da ya taka najasa a hanya da takalminsa idan ya zo masallaci ne aka ce ya goge takalmin a ƙasa, wannan gogewar da ya yi zai iya sanarwa da wannan takalmin. Kamar yadda ya zo a hadisin ingantacce na Abu Sa'id bin al-Khudri, idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba takalminsa, idan ya ga dauɗa ko najasa a jiki ya goge shi da ƙasa sannan ya yi sallah a cikin takalmin, ya sallah da takalminsa. Saban wani ana maganar masallacin da ne wanda yake da yashi a ciki, ba ka zo masallaci irin wannan ba an yi shimfiɗa sai ka ce za ka shigo ka babu Malam Usman abin nan aikin ba. In kai haka ka ɓata masallaci ba, Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kiyaye masallaci daga dauɗa. Sai ka ce sai kana kokarin ka ce za ka yi sunna kuma ka rusa waɗansu sunnonin ba sunna ɗaya za ka rusa ba, wannan rashin fiqhu ne a cikin addini. To haka zalika mace idan ta tafi da najasa, in ta taɓa najasa da mayafinta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda zai zo bayan yutahhiruhu ma ba'dahu, abinda ta taɓa ƙasar da ta taɓa bayan wannan ta najasar za ta tsarkake mayafin. Saboda haka ko da a ce saboda haka kaga kenan wannan bai zama dalili akan cewa giya ba najasa ba ce, domin in ma najasa ce abinda ya sa ba a ce su wanke, ba a ce wa mace ka wanke tufarta ba. Saboda in ta ci gaba da tafiya bayan mayafin ya taɓa najasa, idan ya samu ƙasar da yake ba ta najasa ba za ta tsarkake wannan najasa. An yi afuwa akan wannan. Saboda haka wannan shi ne sahihi. Akan wannan ne waɗansu malamai suke fatuwar kan cewar mun ji ɗaya daga cikin matsaloli wanda suke gaskiya har yanzu akwai rikici a kansu. Waɗansu malamai ba su da wani, duk da koda sun ce giya najasa ce suna da tawakkufi akan wani ra'ayi. Shi ne mai hukuncin turare da ake sanya masa alcohol ake sa masa, kuma alcohol da ake sawa ethanol ne shi ne mai sanya maye ɗin, ba wai sauran abin nan a jinsin alcohol ba, domin alcohol jinsi daban-daban ne. Akwai methanol, akwai ethanol, akwai propanol da sunan dai wanda duk masu chemistry sun san abubuwan yadda ake yi. Wanda ake sanya ta wajen giya ɗin ita ce ethanol. To ita ake sanyawa a cikin turare saboda saurin tashi da take yi. In ta zo tashi, in aka fesa turaren tashin da za ta yi sai ta zama to kan cewa ta yaɗa ƙanshin. To don haka ake amfani da ita wajen turare. To shi yanzu wannan ya nuna kan cewa kenan turare da ake fesawa shi ma ne dafa ne. Wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai. Suka ce saboda wannan turaren giya ne, inda daga giya ne. Amma waɗansu malamai sun ce suka ce ai wannan turaren, wannan giyar da aka sa, wannan ethanol inda aka sa ba mun yi giya mai jaka ce. Wanda aka tsuma ta, sawa'un daga gero ko dawa ko masara ko alkama ko dabino ko inibi. Amma wannan ita ce wadda aka yi domin a sha. Amma giyar da aka yi ta a cikin laboratory, kamar irin wadda ake sanyawa in likita zai yi allura a goge jikin mutum da wannan swab ɗin, ethanol ne wannan ko alcohol ne. Suka ce wannan ba giya ba ce, domin inda mutum zai ci wannan ma guba ne, maimakon ya sa shi ma ya yi abin nan zai iya cutar da shi zai domin akwai nisbar da idan giyar ta wuce wannan din ethanol din ya wuce wannan nisbar to kuma ya fitar da shi daga cikin abin sha ya mai da shi guba saboda haka ba wai suka ce illar najasar giya din shine ta zamanto shi abin da in an sha shi zai zamanto abin da aka yi shi ya sha domin ya zamanto kan cewa ya sanya mai kuma wanda aka yi shi daga wannan madda din to dan haka ne waɗansu malamai ke ganin kan cewa shi wannan ita shi ita maddar ethanol din da yake fitike cikin turare ba ita ce ainihin giyar da take za a kuci da najasar ta ba wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai kuma abin yana koma ya zuwa gaba da in menene abin da zai zama menene ake ganin shine illar da ya sanya giya ta zama tuwon najasa za a ce chemical composition ne na cewa akwai abin nan maddar da yake zamanto cewar dukkan jinsin abin da yake da ethanol yana nan a cikin giya ko kuwa cewar wannan abin sha ne wanda aka yi shi daga abubuwan da suke abubuwan da ake tsini da su a mai da su giya a sha dan a ji daɗi a yi maye ba wai kawai an yi ne domin a kawo ita kanta maddar ethanol ɗin ba wanda yake ganin kan cewar illar shine kan cewar ita giyar shine yin abin sha ɗin wanda yake sanya maye ta hanyar da aka san ana yi ana kiran ka giya alhamu wannan shine abin da zai sanya giya shine yasa aka ce giya najasa ce to wannan ba zai ce abin nan a chemical din da aka sa a cikin turare yana zama tuwa na jaka ba wanda ko yake ganin kan cewa a shi kansa illar shine ethanol din wanda shine yake sa maye wanda yake kuma wannan duk tifas an san cewa maddar da take sanya maye a cikin giya shi tace ethanol to wanda yake ganin kan cewa wannan maddar ita shari'a take nufi da rashin yadda da ita da hukunci akan ta kan cewa ita ce najasa to sai ce hatta irin hatta wannan ethanol din da yake cikin turare ko wanda ake sawa a cikin wanda ake sawa wajen abin nan ya ake ce musu anesthetic abubuwan da suke tsarkake jiki yayin da za a yi allura ko yayin da za a yanke jiki ko yayin da za a wanke ciwo sai to shi ma na da tsari saboda haka idan ka je asibiti kenan aka yi maka allura aka wanke aka goge wajen kafin a sa allura a wajen ko aka zo ɗaukan jinin ka aka samu wannan abu wani kusa wani abu mai hanyin nan da ake sawa spirit ba a wannan methylated spirit shi ba shi ba ne inda akwai wani ethanol da ake hydrogen almuhim dai akwai na spirit methylated spirit shi wannan ba nau'i na giya ba akwai alcohol kuwa wanda ake sawa wanda yake daga ethanol din ne shi ma yana da wannan sanyin to wanda ke ganin kan cewa shine illa najasar to wanda dai aka sa masa wannan in ya koma gida sai ya wanke hannu amma a zahir ba shine ake nufi da yin sa ba ita kanta giyar da ake sha da ita ce wanda take aka yi mata hukunci na najasa ba saftan din da ke cikin giyar yake kan da ake ganin shi sanya maye din ba domin wani lokaci saftan din zai zama to a cikin giyar a cikin abu amma kuma ya zama to cewar ba maye yake sawa ba balguba ne ba idan ya zama to kan cewar nisbar da ke ta yi sama sosai wannan zai zama to mai cutarwa ne ba mai sanya maye ba da haka wannan dai shine amma gaskiya kamar da yake cewa sabani ne wanda yake da tsakanin malamai na wannan zamani akan wannan matsalar su Sheikh Al-Amin Shinzibi rahmatullah alayhi suna ganin kan cewar najasa ce wannan turare da ake fesawa najasa ne su Sheikh Atiyya Salim almajirinsa lafiƙansa da kuma su Sheikh Al-Uthaymeen duk dai Allah ya ji ƙarfi su kuma suna ganin ba najasa ba ne ba shi ne abin da aka hukunta duk da yake dukkanin su suna ganin cewa giya najasa ce amma sai suke bambanci wajen wanda ake sawa wajen turare wanda ake sa masa alcohol walmani da kuma mani وهو من الرجل ماء ابيض ثخين شي مني اوجن نمجي واتو اكاي نمجي اكاي نمجي وهو من الرجل شمني دجنمجي ماء أبيض رواني وندي كفري فخين ميكوري بمثلثة أي واتو دساء واتو ميتوغو أكو كنا ميتوغو أكو أي غليظ واتو ميكوري يتدفق في خروجه ينا إذن جبا وجمك ترسع واتو باقرارا يكبا ينا فتاني بكرفي بالدفعات بإذن جبا رائحته كرائحة الطلع كان شمس كما كان شمس ريني بالعين وتدعين عين أو الحاء كوكما طلع كو طلح بك نصمع نفس الآية شيني فري المهملتين مرتبه وقريب من رائحة العجين ينا فسدا واتو كنشن العجين شيني أبنا قل لي دا أكي ينكامو
كو كنو
كو قل لي دا أكي ين براتر قل لي رواني وندي في فتفة يلو رقيق مركوري شيما وانا شيني مني واتو إلي مني أقوي نمجي أقوي ننمجي شيني واند الله متوفى كنسر كي يقف أنت متين يتي يقول لغا مما اندافر أهل سيدة متين دقا الماء الدافر روا وندي كي يتدفع واتو ميفرس واتو ميفتاد كرفي مي إذن جبايا يندي كي تدفع shine ruwan mani malamai sun hukunci khilaf akan fasaka mai aya da tafi ne sun yi hukunci akan me matsayin mani imam malik ya tafi akan najasa cewa najasa ne to wannan shine matsabar laifi ne sa'ad da abu da imam abu hanifa duk da imam abu hanifa ya yi tabayi da imam malik wajen da za a tsarkake kifa ko jiki daga mani amma dai sun yi hadu akan cewa mani najasa ne dalilin su shine kan cewar yana kare alwala bal yana wajabta wanka ma to idan kuwa bawali ya kare alwala min babu aula abinda ya fita ta inda man sai inda bawali yake fita shi ma ya kare alwala haka zalika mazi kamar yadda zai zo mazi shi ma wannan bittifak babu sabani akan cewa najasa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da awansu saboda haka idan yana fita yayin da yake farkon sha'awa abinda zai fita yayin da yake sha'awa ta kai matukarta min babu aula ya zama shi ne jisa kuma saboda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha ta kasance tana wanke mani din daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadithin Maimuna an tambaye ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Muawiya ya tambaye ta yana sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa da ita sai tace na'am idza lam yara fihi al-adha tace idan ya ga dauda a cikin sa ba al-adha inda yake bi dauda take nufi sai tace wannan mani ake nufi tunda shine yake zuwa da ita shine dauda take zuwa daga jima'i to tunda an kira shi al-adha an kira shi dauda kuma har yana hana har yana hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah da wannan tufar ya nuna kan cewa haka zalika sayyidina Umar radiyallahu anhu suka karfafa da ra'ayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sayyidina Umar kamar yadda a cikin muwatta ana cikin tafiya wata ran cikin tafiyar su sayyidina Umar ya mafarki da daddare hatta za a yi sallah asuba yayi yaje ya wanke a jautan nasa wanda ke shine a jikin sa ya jira har ya bushe har gari ya waye ana jiran a tufar ta bushe domin ya dan bushe sannan ya samu ya dora shi a sallah Amr ibn al-As ya ce masa ya amiral mu'minin me zai sa ba za ka karbi tufa daga wajen wani ba sai ka sa sai a sallah yace a ai ba kowa ne yake cikin halin da zai samu tufa biyu ba dan nuna ma musulmi cewa yayin da ka zama to kana tufa guda ɗaya ga hukunci ga yadda za ka ai ba kowa ne ke tufa biyu ba saboda haka ya haƙura da halin da yake ciki to suka ce idan da a ce ya halatta maniyi ba na jasa ba ne sayyidina Umar ba zai jinkirta sallah daga farkon lokacinta ba har gari ya waye a shiga lokacin isfar wato shine wayewar gari ba a yi sallah a isfar ba abinda zai sanya shi jinkirta sallah domin ya wanke maniyi ya wanke wannan wankin ya nuna cewa wankin da ya yi lazimi ne wajibi wannan kusan shine jumlar hujjojin da a hujjojin malaman da suke cewa maniyi na jasa ne kauli na biyu kuma suka ce maniyi mai tsarki ne wannan shine matabar Imam Shafi'i kuma ita ce riwaya mashhura a wajen Imam Ahmad duk da cewa Imam Ahmad yana da wata riwaya da ke muwafaqa da Imam Malik suka ce maniyi zahir yana da tsarki kuma wannan shine ra'ayin Aisha radiyallahu anha da Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdullahi dan Abbas suka ce abin da yasa Aisha radiyallahu anha ta ce kuntu afruku al-mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabisan fa yusalli fi na kasance ina kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushe sai ya salla a ciki daga ta wanke ko bata wanke kaga bata wanke ba kuma ya salla da shi sai aka ce in waɗansu suka ce kuma to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sauka da wani ba sai yi maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zahir ne inda fadlar anbiya saboda haka ba zai iya sauka da wani ba sai ce ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama to mani ne daga ihtilam ba daga mafarki inda kana neman tsantsan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama to daga mafarki kenan ko amma in ba na mafarki ba to dole ya zama to ya haɗa da mace wanda yake zai zo ne ya taba tufar bayan yayin da aka yi sunayi kuma wanda yake ba za ka raba shi da haɗuwa da maniyin mace ba amma wanda ya zama to tsantsan maniyin sa shi kadai shine na mafarki kun fahimci wannan kun fahimci banci tsakanin biyun ko saboda haka kenan maganar Aisha radiyallahu anha da ta kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nufin kawai mani tsantsan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma dake cakuɗe da na matansa eh ba ku fahimta ba ba zai yiwu a shine abinda suka faɗa kenan ba zai yiwu a samu nasu tsantsa ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki ihtilam mutum irin wato mafarki da mutum zai mafarki ya hayya fitar da mani a cikin mafarki daga shaydan yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce dan bashi da iko a kansa to da haka annabawa ba sa ihtilam dan haka ba zai yiwu a ce maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga ihtilam ba dole sai dai ya zo daga saduwa da iyali to in ko ya zo daga saduwa da iyali ya dole ya zama to cakude da na iyalin an fahimta dan haka hujja dai tana nan akan maganar Aisha cewa ana magana ne akan mani domin ba tsantsar mani in kun ce mani annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsarki ne ba za a yi hujja da maganar Aisha ba sai ce to ai wannan ba tsantsar mani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wanda ya cakun da nan iyali sannan wata ran wani mutum ya zo ya sauka wajen Aisha radiyallahu anha sai ta bashi aka bashi mayafi ya kwanta da safe sai kawai ya je kama ya wanke musu mayafi kuma an san irin tufar su a wancan zamanin idan aka wanke sai ya baci akwai wani nau'i na tufa saka da in aka yi kenan an bata shi kenan ya wanke ya shanya Aisha radiyallahu anha da ta gani take cewa yaya wannan mutum ya bata mana tufar mu sai ya ce ai a mafarki ne da dare saboda haka sai shi ya wanke sai ce ta me zai kai ka wanke na kasance ina kankare shi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce gashi a Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa kamar majina ne in ya taba tufar ka ka dauki tsinke kawai ka goge shi in kana so kamar majina ne haka ranar zalika ma Abdullahi dan Ibn Abbas yake in ya taba tufar ka kawai ka kankare shi ko ka idan danye ne ka dauki tsinke ka abinan ka kawar da shi domin matsayinsa kamar matsayin majina ne. To wannan shi ne a saɓanin malamai ɗin nan, kuma ita wajen ce muku saɓani ne mai da ɗaɗɗe. Daga cikin hujjarsu shi ne kan cewa mani asalin mutum ne, tunda kuma mutum mai tsarki ne, ya za a yi asalinsa ya zama tona jasa ne. Shi yasa ga Imam Shafi'i suka yi mujajira da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani almajirin Abu Hanifa, suka ce da Allah ku duba wannan mutum. Suna ce masa asalinsa ba asalinsa mai tsarki ne, shi kuma ya cewa wai musulmi yake ne akan cewa asalinsa na jasa ne. Saboda shi Muhammad ibn al-Hasan yana kare cewa mani na jasa ne. Imam Shafi'i kuma yana kawo masa hujjoji cewa mani mai tsarki ne, yake ku duba wannan mutum. Ina ce masa asalinsa mai tsarki ne, shi kuma yana cewa ya yi kiyar dawo dole ya ce asalinsa na jasa ne. To da kunga saɓani ne da gaske tsakanin malamai. To a gaskiya saboda abin da ya zo na ingancin riwaya na hadisin Aisha radiyallahu anha da kuma kasancewar sha'anin mani abu ne wanda yake mata ummu bihi balwa, wato kowa yana buƙatar ya hukunci a kai. Idan da kamar a ce majista ne da bayani ya zo kamar yadda aka bayyana yadda za a yi majinin haila, kamar yadda aka bayyana yadda za a yi majini, amma kasancewar bai zo ba yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa kan cewar ba najasa ba ne zahiri, ba najasa ba ne mai tsarki ne, domin da najasa ne da ya shahara da za a samu magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanar na kan cewa ga yadda za a rinka tsarkake jiki daga jikinsa. Amma kasancewa ba wani umarni bayyana ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan, sawa'u ta hanyar an tambaye shi ko kuma ta hanyar shi da kansa ya yi bayani kamar yadda ya zo dangane da mabiya, kamar yadda za mu gani, ko kuma kamar yadda ya zo dangane da jinin haila. To wannan ya nuna kan cewar ƙauli da yake faɗi da najasar mani yana da rauni ƙwarai, amma saboda ƙarfin saɓanin malamai kamar yadda Imam Ahmad yake cewa al-ihtiyaq mutum ya wanke mani in ya taɓa shi, saboda ƙarfin saɓanin malamai akan wannan wannan shi zai zama ta babin al-ihtiyaq, wato don fita daga cikin saɓani na malamai. Amma ƙauli da kan cewa al-mani zahir, wannan shi ne ƙarfi ta fuskar dalilai, wanda yake kuma shi ne mazhabar Imam Shafi'i kamar yadda na ambata da riwayar mashhura a cikin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma shi ne a kanta malaman hadisi irin su Ibn al-Mundhir da su Ibn Khuzaima da sauransu daga cikin malaman hadisi, wallahu ta'ala a'lam. Sawa'un na mace ko na miji, ko na namiji, wal na'am bajiba innal mu'mina la yanjus, a wannan ai ba zai nuna cewa wannan ba zai zama to hujja akan saharar mani ba. Mumini baya zama to na jasa, amma ai kaga akwai abin da ke fita daga jikinka na jasa, kamar bayan gida, kamar bawali, kamar jinin haila, kamar mabi. Wato cewar abin nan a ce mabi na jasa ne, wannan da nassin hadisai kamar yadda zai zo, amma mani ba na jasa ba ne, ya nuna kan cewa abin ba hukunci ne na hankali ba, domin za a ga kusan da asalin su mai mafitar su daya. To amma dalilin mafita ba zai zama to dalili ba, domin abu zai iya fita daga mafita daya amma su saba wajen hukunci. Daya yana fita daga gaban mace amma ɗahiri ne, ba wanda ya ce a wanke an wanke, amma kuma jinin haila yana fita daga gabanta, kuma wanda jasa ne. So da haka mafita ɗaya ba zai zama tukun ta dalilin na jasar abin da ke fita daga nan wajen ba. Farlanta wanka wannan wani hukunci ne daban, farlanta wanka wannan min babu taharatul hadath, amma wanke shi babu taharatul hadath. Karkin dauda da karkin kari, karkin da kari shi yake sai an yi wanka in ya fita, amma in an ganshi a jiki a wanke shi, wannan tsarkin dauda ne. To wannan ya tabbata ko bai tabbata ba, shine mahallin shi a shirafu. Wal wadyu bidalin muhmala, haka zalika al wadyu al wadyu da dal al muhmala, dal mara tsugu, wa kilya'i wa jihan, ayatin kuma tana da fuska biyu, at tashdid wa takhfif, ko kai shadda ko kai rashin shadda. In kai shadda ka ce alwadiyu, alwadiyu bi kasri dal kenan, kai shaddar ya ɗin, ko kuma bi takhfif tace alwadyu bi sukun kenan. To shi wannan alwadyu, wadi huwa ma'un abyad, ruwa ne fari fahim mai kauri, yakhruju ghaliban aqib albawl, yana fita daga jiki galiban bayan bawali. Bayan mutum yayi bawali sai wani dan ruwan farin ruwa mai dan kauri kauri da kuma kai na fata wannan ruwan na jafa ne, domin baya fita sai tare da najasai tare da bawali, da haka yake daukan hukuncin bawali din na najasa. Kuma wannan babu sabani akan najasarsa. والمدي بكسر الدال المعجمه بكسر الدال المدي هو كما المدي شيما لغتان اما لغه الجيوبا. ماء ابيض رقيق رواني فري رقيق وند يكي واتو مرا كوري يخرج عند اللذه ينا فتا دغا غبن نمجي كو ماشي عند اللذه يايين جن دائي بالانعاض اي قيام الذكر شيني دا واتو تاشين غبا عند الملاعبه يا عند متين يزو واسا دا ماتسا او التذكار حكم يا عند يكي تنانن ابوبوا نشاوا بفتح التاء التذكار كينا اي التفكر شيني تناني اكان ابوبوا دا تيكي نشاوا. تو المذي wannan kasancewar almadi ko kuma almadi najasar sai ita wannan muttafaqun alaiha hali babu sabani tsakanin malamai saboda sahihiyar riwaya ta sunna na hadithin Ali ibn Abi Talib yake kuntu rajulan mazza'a ina kasance mutum ne mai yawan fitar da madi. Fastahiyaitu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi indi, sai naji kunya na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yasa tana wajena saboda sarkunta. Wanda yake mutan cewa kunya addini ce ba kace a to menene ai tunda addini ne ai sai ai tambaya hukuncin addini a'a kace sai ne kunya da tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yasa tana wajena. Fa amartu fa sa'altu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yake sai na umarce ne sai na roki Miqdad ibn al-Aswad yaje tambaye mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace igsil dhakaraka wa tawadda, ka wanke gabanka sannan kai alwala. To cewar ya wanke gabansa wannan bayani ne akan hukuncin cewar najasa ne, inda an ce ya wanke wajen ya wanke inda ya fita din. Na biyu kuma wa tawadda kai alwala bayani ne akan cewar fitarsa yana warware alwala. An fahimta? Saboda haka da wannan ne madogara akan cewar almadiyu najasa ne, madiyu najasa ne. Waɗansu malamai sun tafi akan sun ƙara ƙarfafa masu cewar mu koma dai kan batun mani, cewa mani najasa ne saboda sun ce mani ai ba zai fita ba sai bayan madiyu ya fita. Saboda haka ba za ka ce ba za ka raba mani da madiyu ba, saboda haka tare suke. Saboda haka tunda an yi hukunci akan madiyu cewa najasa ne, dan haka mani din ba in ma shi akan kansa ba najasa bane, mazi ya kasancewa su tare da mazi ya mai da shi najasa. Amma wannan laysa bidai, don ba lalle bane ya zama kasancewa mani ya fita tare da mazi, in ba lalle bane bisa kamar da dabi'a ta nuna kamar da malamai din suka bayani. Saboda haka almazi shi ma najasa ne, a ma'ana in ya taba tufar mutum sai ya wanke, in kuma ya fita dole sai ya wanke gabansa. Wa ramadun najisi wa dukhanuhu najis, to kan najasa da hayakinta shi ma najasa ne. Don haka da za a je a tara abin da yake najasa kamar bayan gidan mutane ana kona shi, to bayan an kona wannan tokar ita ma najasa ce, duk da yake an samu istihala amma ita ma najasa ce. Haka zalika hayakin da yake tashi shi ma najasa ne, idan ya taba idan ya zo ya tuttula a jikin mutum sai ya wanke ta, saboda ba abin nan bai canza shi daga halinsa ba, bai canza wato ma'ana wutar kona shi da aka yi bai canza shi daga halinsa ba, don haka ba za a yi hukunci da cewa ya zamanto fahir ba. To wannan shine bayanin an-najasat, abubuwa da suke ake hukunci da najasa da ake hukuncin najasar su, wanda kusan jimillar su kusan duk malam ya riga ya faɗe su a nan wajen, wanda suke su ne ummahatul najasa wanda yake a sanin suna da muhimmanci ga musulmi domin yadda zai tsare wato ibadarsa saboda sanin su yana da alaka da tabbatar da sharuɗai na sharuɗan tsarki wanda yake kuma sharuɗan tsarki sharaɗi ne na ingancin ibadar sallah da sauran ibadoji da aka wajabta tsarki akan ayyuka kuma su tawafi da karatun alqur'ani dan haka wannan malamai suke mai da hankali suke bayani wajen waɗannan abubuwa suke bayani domin musulmi ya zama cikin cewa ya san su ya san kuma da abubuwan da yake rataye da su na hukunce-hukunce wallahu ta'ala a'lam sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ورايت يا سلمك سلام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وإن تزام يتوى أن يمني نجساني سبود أيك سيدنا عمر كما أن يبوشي بانجسا بني عند سيدة عائشة كنكري واتي كما سي أبن يبوشي أكي كنكري a wannan tafsiri naka ba abin nan sayyidina umar da ya wanke aikin sayyidina umar aikin sahabi ne kuma waɗansu sahabbai sun saba masa da haka kaulin sahabi ko aikin sa baya zamantowa hujja musamman ma in aka samu waɗansu sahabbai sun saba masa an fahimta inda kamar a ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo haka kuma aka samu na Aisha radiyallahu anha ta kankare ne wanda yake ne busasshe amma ta wanke amma an ruwaito ta wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam na wanke danya to sai ai wannan jami'i to amma ba haka bane bal ita Aisha radiyallahu anha ce waɗansu riwayoyin yadda take cire shi daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tasrihi da kan cewa ma ba danya din bane amma kuma duk da haka kawai sai ta cire shi daga cikin tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar su Abdullahi dan Abbas Sa'id ibn Abi Waqqas suka ce kawai ka cire shi daga tufarka da tsinke kaga wannan ba za a ce tankarewa bane da farce saboda haka kaulin sai aiki sai na Umar a kaulin su Abdullahi dan Abbas yayi mu'arada sai dai zaka iya cewa kaulin aikin sayyidina Umar tunda yana daga cikin al-khulafa'ur rashidin kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ka'ida wajen Imam Malik ya daga cikin dawabit at-tarjih abinda Imam Malik yake amfani da su wajen rinjayar da magana idan an samu sabani idan aka sabani sai ya duba ya ga in aka samu sabanin nusus sai ya duba ya ga menene a wani Abubakar da Umar suka ji a cikin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar sai koyi da waɗannan su biyun da za su zo baya na Abubakar da Umar saboda haka in musamman in wani abu ya ga ɗaya daga cikin su akai yake to baya ketare shi wannan idan da kamar a ce tarjih din wato nusus na sunna sun zo sun yi saɓani da juna ne to amma wannan babu nassi mai ƙarfi wanda ya mu'arada da kan cewar kar a wanke ba sai an wanke namijin ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan shi kuwa sunnar a nassin sunna ba zai ƙarfi ba wajen aikin wani sahabi ba zai ƙarfi ba wajen wato kawar da nassin sunna na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana cewar a karanta masa wannan hadisi an abi musa al-ash'ari قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب لكي نظر وجع النبي صلى الله عليه وسلم على الهالي ينايم أسواكي لأسواكي وندي تهيني وهو قال وطرف السواك على لسانه جيفا أسواكي ينا سن حرشا وهو يقول ينا شواء معنى ينا قوج حرشا شيني معنى رعاء وكينا ينسواكي إن طولا wanda wannan hujja ne akan cewa ana yin siwak ba kawai arzan ba hatta tul ma'ana ka rinka gaba kana baya da shi domin shine zai sa ka ga mutum kamar yana katsaro a mai yayin da yake domin yana wankewa yana goge saman harshen yana goge saman harshen sa wa siwaku fihi ka annahu yatahawwa aswakin yana cikin ka ka annahu yatahawwa sai ka ce yana katsaro a mai muttafaqun alayhi wannan hadisin mun kanta shi a cikin umda wannan yace an ce mani baya fita a mafarki eh haka ne idan mutum yayi mafarki ya ga danshi to ba zai ce a watakila wannan ba mani bane mazi ne idan mutum ya ga danshi to wannan zai hukunci akan cewar fitar mani ne sai yayi wanka sannan ya wanke sai yayi wanka sannan kuma sauran tufan sai ya gani idan yana masabar Imam Shafi'i ne sai ya wanke amma kamar yadda muka ce al-ihtiyat mutum ya wanke shine al-ihtiyat wato babban abin da yake sanya wato karfe yake raunana ko kuma yake sanya wato ayat tambaya akan madhabar imam Shafi'i da yake cewa mani zahir ne shine hadisin maimuna din hadisin maimuna ko ba ku ga haka ba Muawiya ya tambaye ta akan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a kifar da yake kwanciya da iyalin sa yake take idan lam yara fihi adha idan bai ga dauda a cikin sa ba to kaga kenan mafhumin wannan cewa in akwai dauda baya sallah to illa rashin sallar kuwa shine daudar ma'ana ne dashi saboda haka wannan daudar da ake nufi a ciki wata dauda ake nufi ana nufin daudar jinin haila ne ko ko daudar abin nan a bayan gida ko bawani tunda ana magana ne akan saduwa kifar da yake saduwa da iyali dan haka aka tambaye ta akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbi alladhi yujami'u fihi ahla haka aka a cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i tace na'am idan lam yara fihi al-adha idan bai ga wato dauda a ciki ba saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa wato al-ihtiyab din da mutum wato ya rinka wanke mutum ya rinka wankewa shine yake wallahi ta'ala a'lam wannan yake menene matsayin maganar mai shirinya inda yake cewa bakin girgije wanda zai zubar da ruwa kwaikwayon kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan yana ɗaya daga cikin wato yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen kyautar sa a kamanta shi a da bakin girgije ai mubalaga wajen kyautar sa kan cewa wato a bakin an san dai yanda bakin girgije hadiri in ya baki kiran an san irin yanda yake irin ruwa da ake da bakin ƙwarya mamako to yana cewa wato hatta shi kansa bakin girgijen a kamar gani yake bai iya kyautar ba indai aka samanta shi da kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam waya daga cikin nababin yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sifanta shi ibnu abbas ya sifanta shi shi ma da irin wannan sifar ko ablaq yake cewa fa inna fala rasul fa inna fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rih al-mursala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wato baiwa kyauta da alkhairi daga wato iska wanda aka saki ta wannan babu wannan yana daga cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sufofi wanda suke nasa ne abinda ake ki dama a cikin irin waɗannan abubuwa a sifanta manzon Allah a wuce iyaka wajen sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sifanta shi da sufofin uluhiyya a rinka sifanta shi da cewa ya san gobe ya san gaibu ya san mene a ta faɗa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ji ana faɗan wannan hanawa yake wata ran ya ji ana yabonsa ɗan yara ɗan mata ne ma suna cewa wasina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin a cikinmu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe yake amma hada fa da'i wannan ki daina faɗa ki bari to amma abin nan waɗansu sun rinka ganin kan cewa ai nuna yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna soyayya shine ka ɗauki sufofin uluhiyya ma dukka ba shi in aka yi haka kuwa wannan shin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne haka to wannan kisa ya ji wasu malamai na cewa idan mutum zai yi addu'a a cikin sujada bayan ya gama tasbihin da ake yi to kawai ya roki duk abin da yake so a wannan gabar ba dole bane ya soma da salati shine yake son wai a ƙara bayanin yadda za a yi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujada wanda yake tasbihi ce tare da addu'a ba tare da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li tasbihi ne tare da addu'a ni istighfari haka zalika yana yin addu'a a wadansu wurare ba tare da yayin salati ba kamar tsakanin sujada in ya zauna in ya dago daga sujada zaman da yake tsakanin sujada yana allahumma ighfir li warhamni wa atini warzuqni wajburni wa afini kaga ba a ruwaito sai yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inkari cewa ba a yi daidai ba wajen yin addu'a saboda ba a yi salati gare shi ba shine bayan mutum wani da yazo yayi sallah da yazo yayi sallah sannan sai kawai ya kama addu'a sai ce wannan yayi gaggawa sannan ya nuna mutum ya ce idan kai sallah kai godiya kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a kuma haka ake yi a zaman tahiyya na karshe tahiyya ya goce ga Allah sannan ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ai addu'a kuma inda yazo a wani waje sannan ya zabo abin da yake so na addu'a yayi haka bayan sallah kuma inda yazo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wata ran yayi sallah sai ji bayan yayi sallah din yana yabon Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sal tu'fa roki abinda kake so za a ba to a nan wajen shine ake haka ya kamata to amma a cikin sujada in mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a wannan karin alkhairi ne shi kansa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka babu kuma wani wanda ya inkarin kan cewa babu inkari akan mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada in kuma kawai tasbihin yayi sannan mubasharatan yayi addu'a ba tare da yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma zahirin waɗansu mutum sun nuna wannan duk babu laifi akan wannan wallahu ta'ala a'lam صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.